ke cewa ku huta lafiya.
Daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya cin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
Duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 20 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan ilimin yara.
Kasancewa kai din nan dai ka san muhimmancin ilimi, kuma kuna nan kuna ta fafutuka na ganin cewa kun jawo sauran iyaye wanda yake su dauki ilimi da muhimmanci ba.
Haka yake Amina, kamar yadda aka sani yau ne ranar yara ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin dubi akan ilimi da walwalar yara. Taken bana shine yadda za a tabbatar da kowane yaro a duniya ya kasance yana zuwa makaranta. Dan haka ne wakilin mu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya tattauna mana da wasu dan jin wani irin kalubale yara ke fuskanta a harkar karatu da yadda za a shawo kan matsalolin.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce ta yaya gwamnatocin kasashen nahiyar Afrika za su inganta ilimin yara ɗan makaranta. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sai Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Fatima Abdulsalam Mai Walda Dambam ga yadda suka amsa mana, inda suka ce assalamu alaikum fili mai farin jini na yau da gobe ikon Allah. Tabbas ko shakka babu, ya zama dole a rage masu kudaden makarantu da kuma ƙara wa malamai kayan aiki na zamani mai yawan gaske. Ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen wannan matsalar.
Sai kuma ansar Kinunu Sani Yusufari, inda ya ce salam yau da gobe. Babbar hanyar da ya kamata shugabannin kasashen Afrika su bi domin inganta ilimin yara a makarantu shine samar wa makarantu ƙwararrun malamai da inganta albashinsu. Ku tashi lafiya, mun gode.
Sai Amiru Amarawa, Allah sa na faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa yau da gobe ta hanyar tallafawa iyayensu da sana'o'i, dan yin hakan shine zai kawar da kawunan iyayen daga daurawa yaransu talla.
Sai kuma amsar Mansur Baba Wuro na Fada, inda yace salam yau da gobe. Ta hanyar samar da ƙwararrun malamai, samar da azuzuwa da kayan karatu da kuma samar da wadataccen albashi ga malamai. Ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To mun gode. Sai Ashiru Usman Sabuwar Garam, inda yake cewa samun ingantattuwar ilimi a Afrika ya tallaka ne akan gwamnatocin kasashen. Dan haka idan dai ana so a kawo ƙarshen taɓarɓarewar ilimi, dole ne a dinga warewa ilimi kaso mai tsoka a kasafin kuɗin kowace ƙasa.
Sai kuma Abdullahi Laki Funtuwa, inda yace matakar gwamnatocin Afrika suna so su dawo da martabar ilimin firamare, to ya zama dole su dawo da yaransu a makarantun gwamnati. Ta haka ne kawai za a samu mafita.
To sai Aminu Kano Mai da Garku, inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe. Hanyar ita ce samar wa yara da ababen more rayuwa da kuma kayayyakin wasa waɗanda za su janyo hankulan yara zuwa makaranta.
Sai kuma amsan Inuwa Abdul Malik Unguru yace hakika babbar hanyar da shugabannin Afrika za su bi domin ingata ilimin yara ɗan makaranta ita ce na farko ya zama wajibi a samu ƙwararrun malamai masu koyarwa kuma ya kamata gwamnatocin mu su kula wurin biyan haƙoƙin malaman makarantun yara
to sai sakon na ƙarshe a yau inda ya fito daga Arabiyo Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya inda yake cewa salamu yau da gobe fatan kuna cikin ƙoshin lafiya Hakika hanyar da za a bi domin inganta ilimin yara na farko dai ba su ƙwarin gwiwa na biyu neman masu ƙwararrun malamai na uku ba su ilimi kyauta daga ƙarshe nake taya yara murnar wannan ranar tasu
mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni
to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Abdulwahab Muhammad a zauren muhawarar yau da gobe
sauraro barkamu da saduwa a wannan lokaci da kuma wannan rana rana da yake ita ce ranan da a duniya gabaki daya ake bikin ranan yara na duniya shi wannan rana ya faro ne tun daga shekarar 1954 wanda yake ita majalisar dinkin duniya ta amince da shi to tun daga wannan lokaci ya zanto duk kowace ranar 20 ga watan Nuwamba na kowace shekara ake gudanar da wannan biki domin a duba irin abubuwan da yake shafi yara da kuma walwalan su da ƴancin su da dai dama da suke da su a duniya domin saboda a inganta rayuwar su to a domin tattauna wannan batu akwai wanda na gayyato su masana a wannan fanni wanda yake zamu yi batu akai don saboda abun yana da yawa to amma mu zamu yi batu ne akan abin da ya shafi ilimi muhimmancin sa abin da yasa wasu ba sa kai yaran su makaranta da kuma abin da yake sa wasu su kai yaran su makaranta da kuma wanda yake shi mai tsokaci ne ko kuma mai gudanar da wasu bincike akan fannin ilimi don saboda kowanne mu ji ta bakin sa to idan zan fara da kai ko zaka gabatar da kanka
to assalamu alaikum sunana Haruna Muhammad Salisu amma an fi kira na da Haruna Babale
okay sai wannan malami
sunana Ambassador Alhaji Aminu Garba Sidi
sai
barkamu da warhaka sunana Mr. Paul Daniel ni ma peace ambassador ne kuma tsohon malamin makaranta ne kuma tsohon mai bincike ne ta fannin ilimi
to idan zan fara da kai ambassador Paul ilimi abu ne wanda yake aka tabbatar aka kuma amince duniya gabaki daya a samar da shi abin yayi kyau da yake kai ka nazarci wasu abubuwa da ke hana wasu iyaye kai ƴaƴan su makaranta to ganin dai cewa kuma ita asusun kula da yara ta majalisar dinkin duniya wato UNICEF ta jajirce akan lalle sai yara su samu daman yin karatu amma kuma gashi muna fama da wanda yake ba sa yin karatu to a irin nazarin ka menene yake hana iyaye kai ƴaƴan su makaranta
to jama'a barkanmu dai da walhaka kamar yadda na faɗa muku ni tsohon malamin makaranta ne kuma nayi karatu ta BSc Education Business Education a Jami'ar Abubakar Tawa Balewa daga nan na shiga sashin koyarwa kuma daga nan na duba dai lalle bukatun da muke da shi na arewa na tabbatar da mun inganta ilimi a arewa na koma na yi bincike kuma ina running NGO wato kenan research na ta fannin ilimi a takaice dai a cikin binciken da muka yi mun samu akwai matsaloli da yawa amma babban matsalan da ya shafe wannan fanni ta ilimi sosai shine issue na poverty
wato
talauci a gaskiya mun samu cewa koda a cikin binciken namu da muka yi akwai wuraren da muka je muka samu yara ko kuma iyaye suna da niyyar su tura yaran su makaranta amma issue na sponsorship ko kuma zance issue na kuɗi sai zama babban matsala. Sannan na biyu kuma a bayan wannan fanni na talauci akwai abubuwan da muka sake yin bincike muka samu yanayinmu na al'adunmu, wanda zaka samu a cikin al'adunmu wata al'adar da muka yi bincike ba amince ma ya ta mace ta yi karatu an fi so da namiji ya yi karatu. To a wannan gaskiya ya shafi fannin ilimi a ƙasarmu na Najeriya, musamman mutanen arewa. Sannan kuma na biyu kuma a cikin na uku a cikin binciken da muka sake yi shine idan ka lura kullun gwamnati a arewa tana kashe kuɗi wa makarantu, amma har wa yau zaka samu yaro zai tafiyan kilomita 3 ko zuwa 4 ko zuwa 5, to accessibility na wannan makarantan babu. So wannan yana cikin damuwoyin da suka zama lalle muhimmin damuwa wanda suka shafi fannin ilimi a Najeriya da kuma yankin mu na arewa. Sannan kuma mun sake samu cewa akwai level na illiteracy, wato karatu na iyaye, wanda su iyayen gabaki daya ma basu ma san meye muhimmancin karatu ba. To mutumin da bai san muhimmancin karatu ba, ai ba zai zama dole ne ya sa yaron sa yayi karatu ba. To a gaskiya wannan mun samu wannan matsalolin suna da dama, amma wannan takaitacciya ne daga cikin damuwoyin da muka samu. Idan na ce zan lissafa maka su, ina ganin malam zan dauki duka ranan muna kawo maka wannan abubuwa kan matsalolin da muka samu. So a takaice abinda nake so in faɗa, idan gaskiya gwamnati ita ya kamata ta sa hannu sosai ta tabbata kamar yanzu yanda wannan gwamnatin ta
kafin mu zo ga wannan bada shawari akan matakan da gwamnati za ta dauka. Bari in ji ta bakin shi ambassador CD a dangane da abin da yake gani ko lura yasa wasu iyayen suke son kai yayansu makaranta.
Assalamu alaikum. A gaskiya shi ilimi yana da muhimmanci, shi ainihin gishirin rayuwa ne, domin in an ce duk abin da za ka yi za ka ba da jari da komai ma yaro zai iya karewa, amma ilimi shi zai fi inganci jari ne na rayuwarsa na kuma ci gabansa da al'umma. Domin ko baka da komai dole mu kukuta mu ga mun ba ma yaro kuɗin makaranta, da mun ga yanda da yawa iyayenmu suka zama baya, da waɗanda aka tilasta su suka yi makaranta lokacin tafaɓalewa su suka zama wanda aka maida su ba kowa bane, yayin bayi talakawa su aka tilasta su suka yi karatu yanzu su suke mulkanmu da jikokinsu.
Ka gani a wannan lokaci akwai yanayi ne wanda yake ba kamar yanzu ba, wanda yake abin ya zamanto sai shafafu da mai nema ilimin ake ba su daman yi.
Ai talaka abinda zai iya fitar da shi daga kangin bauta, kangin wahala, shine ilimi, domin shine gishirin rayuwa, shine jari ga rayuwarsu, shine zai taimaka ma al'umma, shine zai wayar da kai da kuma inganta lafiyarsu.
To idan na dawo gare ka Malam Haruna, to kaje ji irin abubuwan da wayannan malamai kowanne ya faɗa, da wanda yake bayyana dalilan abin da ya sa ba a samun ƙarfin gwiwa wajen kai yara makaranta, da kuma wannan wanda ya gwada cewar ga fa muhimmancin da ke tattare da ilimi. To me kai zaka ce akai?
To alhamdulillah a gurguje Alhaji Abdulwahab, ina son mu dan dubi alƙaluma misali a jihar Bauchi. Kididdiga da gwamnati ta amince da shi wanda National Bureau of Statistics ta yi kwanan nan, yana nuna cewa akwai yara miliyan 1,200,000 a jihar Bauchi wanda ba su zuwa makaranta. To tambayan ita ce me yasa? Akwai dalilai da yawa. Na farko in ka duba adadin mutane kullun karuwa yake yi a bangare daya, a bangare na biyu kuma babu abinda ake kira commensurate infrastructure,
wato abinda zai daidai da wannan,
zai daidai da yanayin yadda mutane suke girma. Misali karuwar mutanen nan ba a samun karuwar makarantu, abinda ambassador Pole ke kira access dazu. Access in zaka je anguwanninmu da dama a cikin jihar Bauchi, in fact har ma a karamar hukumar Bauchi inda fadar gwamnatin jiha take, zaka je anguwanninmu da dama ka ga akwai mutane akalla 2000 ko 1500 a wannan waje ta yadda ya kamata da a ce akwai makaranta amma babu makaranta yara za su tafi kilomita 4-5-6 kafin su samu inda za su tafi makaranta sannan in ma sun samu makarantan ka je ka duba population na yaran ma'ana yawan yara da suke ake cunkusa su a aji daya za ka ga aji daya yana daukan yara 300-400 wanda bai kamata ma su wuce 50 ba a ka'ida ta ilimi to aji mu za ka je ga yara 300-400 a aji daya sannan ka zo ka duba teacher distribution tsakanin
malamai
yadda ake raba malamai misali makaranta da take cikin ƙwariyar jihar Bauchi zaka je ka samu malamai 150 suna karantarwa a makaranta kwaya daya ka je kauye kaga malami daya ne yake karantar da yara daga aji daya zuwa aji shida so kaga akwai on equal distribution kenan na malamai
babu daidaito
babu daidaito wajen raba malamai wato in ka duba matsalolin suna da yawa ƙwarai da gaske a Najeriya nan gaba ɗaya fa ina tabbatar maka jihar Bauchi yanzu ita take da highest number of out of school children ma'ana yara da ba su zuwa makaranta in fact in ka tattara yaran da ba su zuwa makaranta a Najeriya gaba ɗaya cikin 10 yara 3 yan jihar Bauchi ne
to bari in sake koma wajen shi ambassador Paul kan dai cewa ka gwada mana cewa akwai talauci da yake hana iyaye to wannan talaucin shine yake sa iyayen nan su dinga dora talle ma iyayen su a maimakon su tura su makaranta
kwarai da gaske a cikin wannan namu binciken da muka yi wanda ni na jagorance wannan binciken akwai wanda su kauyuka ko kuma garuruwan da muka je a Bauchi wanda iyayen suka nuna mana cewa lalle yaran nan fitan tallan da suke je su yi shi suke kawo suke samu wani abin da ake iya samu a ci a gida kai ba ma tallan kade ba ma za ka samu lokacin damina iyaye za su ce yara su tafi gona saboda talauci cewa noman ne idan aka yi za a dawo da ita gida a samu abin da za a ci na shiga wata kauye har na samu abun ban dariya yaron yana aji 3 babansa ya kawo kaninsa wanda shekarunsa ba bai ma kai shiga aji daya ba ya ce to malam yau zan tafi gona da babban shi kanin ya soya masa ba
ya canje shi
ya domin zama numanannu duwa da ba yi kabiro ba kumboji ya yi lalata amma ba ya maya mata
to madalla to Amina kin ji wannan bayanin nasu da ni kaina abun ya bani mamaki wato Kambauchi na ɗaya daga cikin jiha da
ke shi ne ma jihar wanda
to haka dai suka ce ya kamata wannan ai mu ci gaba da wannan maudu'in dan mu ji sauran jihohin su ma wani irin kalubale suke fuskanta kuma sannan mu ji yawan yaran da suke kan titi ba sa makaranta
sosai to madalla yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Nasiru Danmuwa daga nan Jami'ar Florida ta Amurka
to assalamu alaikum doctor
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
barka da shigowa wannan filin namu na shirin yau da gobe shirin matasa doctor yau muna magana ne akan ilimi
na'am
yau wato kamar yadda ka sani yau ce ranar da majalisar dinkin duniya ta ware ranar yara ta duniya
na'am
kuma taken bana ta ya za a tabbatar da kowane yaro a duniya yana makaranta tare da samar masa da yanayi mai kyau
na'am
to shine muke so mu tattauna akan makarantun mu da ilimin yara a kasashen nahiyar Afrika musamman ma a kasar mu Najeriya ka san ko da yaushe ko wace gwamnati idan ta zo ana maganan cewa an samar ma yara da ilimi da waye amma kuma har yanzu dai ba a samu an samu nasara ba sai kaga har yanzu akwai yara da suke yawo kan titi suna talla ba sa zuwa makaranta to me kake gani yake kawo irin wannan matsalar daga wajen gwamnati ne ko daga wajen jama'a ne ko su iyayen yaran ne ba su bada goyen bayan ta ina kake ganin matsalar ke bullowa
to assalamu alaikum jama'a wannan matsalar kowa na da laifi nace kowa mu iyaye da kuma malamai na makarantun ne da kuma gwamnati kowa yana da nashi laifi zan faɗa amma daga gwamnati domin gwamnati ita ce ya kamata nauyin gudanar da ilimi ga jama'a da kuma musamman yara nauyin ya haukanta sosai kowace shekara ana cewa za a ware kuɗaɗe domin cigaba da ilimi a ƙasar, musamman misali ƙasar mu ta Najeriya.
Amma
za ki ga cewa a ƙarshe kuɗin ko an fitar da su ko dai a wawure su ko kuma ya kasance ba a yi ba a duk ƙa'idar tsarin da aka yi ba. Sannan kuma ko wurin tsarin ma ba a bin shi da kamata. Misali zan baki yanzu a nan ƙasar ta Amurka, duk wanda ya zauna nan zai ga an san da cewa ilimi daga primary school har zuwa ƙari secondary school gwamnati ne ke ɗaukar nauyin shi, sannan kuma an ce free ne kamar kyauta yake. To amma kuma wurin gudanar da haka ne sai suka yi shirin cewa kowane ɗalibi za a kashe mishi kuɗi kaza a shekara. Misali ina ganin nan tamu kaman counting da muke nan Alachua nan Florida, za ki ga kowace shekara an ce za a kashe kowane yaro dala $16,000
akan ilimi
kowace shekara. To duk tsarin da za a yi sai a yi shi kan wannan $16,000 ɗin. To kuma ya kunshi har banci wurin da suke karatu da kuma wurin da suke wato azuzuwan karatu kenan, da kayan aiki kamar irin su kwamfuta da sauransu da littattafai, da kuma kai yara makaranta da ɗauko su ya kasance wato shi mahaifi ko mahaifiya ta yaro abinda kawai za su shi ne su kawo yaro a bus stop lokacin zuwa makaranta da kuma su lokacin dawa ya yi zo nan bakin bus stop su ɗauke shi. To ke ga wanga tsarin ya hana baka da ikon da zaka ce wai baka da damar kai yaro makaranta domin komai gwamnati ta dauki nauyi
haka.
To amma mu can wurin mu ba haka bane. Zaki ga cewa yanzu gwamnatin na baro Najeriya shekara 2011 amma ko a wannan lokaci a cikin garin Sokoto a azuzuwan da ake yare ke zama zaki ga mafi yawanci a ƙasa suke zama. Kuma zaki ga yaro akwai ya hidari cikin aji daya
haka.
Wani lokaci ma malami sai ya tsallake yaro zai je in zai je gaban allo ya rubutu wani abu. To ke ga ba a ji tsarin da ya kamata ba. Babu wani kasafi ko kuma tsari da aka yi wanda za a ce to wannan shekarar za a kashe ma yaro kaza, kuma a bi wannan daki-daki wajen gudanar da wannan shirin ya kasance ya tafi daidai. To in na ce kuma iyaye suna da laifi. To laifin iyaye yara ta yi ne ba wai iyayen da suke da ƴaƴa ba kawai, har wanda ba su da ƴaƴa, saboda yanzu ke ga muna cikin lokacin demokaraɗiyya a Najeriya. To in kana cikin lokacin demokaraɗiyya ya kamata a ce idan an ce demokaraɗiyya ita ce gwamnatin da mutane suka zaɓa don ta yi musu aiki ko? To mu muka zaɓi ƴan masu gudanar da gwamnatin kamar su gwamnoni da sauran ƴan majalisa da sauransu. Ya kamata mu riƙe musu wuta cewa dole sai sun yi mana tsari wanda muka zaɓe su a kai ne. In ba haka nan ba, ai akwai tanadi da yawa waɗanda ya kamata ana iya calling back ko gwamna ko wani idan bai muku aikin da kuke so. Akwai tanadin da ake bi. To ke ga kowa baya bin wannan, sai a ga cewa kamar idan ka zaɓi gwamna ko ka zaɓi ɗan majalisa ko wani abu shi kaɗai ke da ƙaki da nama. Idan misali mutum ya ce ga abin da zai muku ga ilimi misali, ko kuma ya kasance a kafafen watsa labarai ana maganganu akan abubuwan da ita wannan gwamnatin ke yi wanda bai dace ba, wanda ke ga shi ma wannan zai jawo hankalin mutane don su gano cewa abin da shi wannan alƙawarin zai yi ba. Kamar malamai wani wuri musamman a ce malamanmu na primary, za ki ga cewa yanzu saboda yadda aka mayar da ilimin aikin karantarwa ya kasance cewa aiki ne wanda ya fi kowane na ƙasa ga al'umma, wanda can inda aka fito ba haka bane. Sai wanda yake da karatu na kwarai shi ake yi wa aikin karantarwa. To amma yanzu saboda an mayar da abin ba ya taka kara ya karya ba, za ki ga cewa sai wanda ya sa aiki yake ɗauka aikin karantarwa a Najeriya dai. To ke ga tunda wannan ne za ki ga cewa su malaman da ke karantarwa ba su shirya ma wannan aikin karantarwa ɗin ba, tunda sun yi suna aiki ne saboda kawai don sun rasa aikin da za su sai wannan kawai. To ya kamata a ce ita gwamnati da kuma su al'umma da kuma malamai su gano cewa aikin karantarwa babban aiki ba ƙarami ba, saboda kuna korar da waɗanda za su zama likitoci ko injiniyoyi ko wani abu nan gaba. To idan mutum ya san da cewa ba zai wannan bai kware kan wannan abin gan da yake yi ba ya kamata shi doki aikin ba kawai don yin samu abin da zai ci ko shike ne sai aje ba abin kunya bane sannan ita na gwamnati ya kamata ta maida hankali sosai akan kyautata ma malamai yanayin aikin su da albashi da komai ya kasance an sake mai da martaban nan da muka sani can da wanda yake malami kai da kanka aka ce ma wannan malami ne to za ka ga cewa a gari ma gaba daya ana girmama wannan mutum saboda an san babban mutum ne
to dakta mun gode kwarai daga kace yanzu to wani kira zaka ma gwamnati akan yanda za su inganta harkan ilimi
to akwai hanyoyi daban-daban da za a abin nan da za a kyautata ilimin Najeriya yanzu misali in mutum yana an ce hannu daya baya dukan daki sai an kama to misali gwamna ko shugaban kasa in yana son ya gyara ni a ganina akwai hanyoyi da yawa da zai yanzu misali in mutum yana gwamna in yana son ya gyara ilimi a jihar sa yana iya ci daga abin wani mai mukamin assistant director na kowace ma'aikata da take a wannan jihar har abin da ya sama to dole ne su kai ƴaƴansu makaranta ta gwamnati ba ta makarantar kuɗi ba to wannan yana iya sa dole duk kasafin da aka yi ko shiri da aka yi na kyautata ilimi ke ga cewa kowa ya zaga damsu saboda ya ga cewa dan shi ya samu ilimin don an taɓa yin haka nake gani a lokacin da wannan gwamnan Katsina marigayi ƴar Adua sadda yana gwamna ai ya taɓa yin haka irin wannan shirin kuma ban mantawa ina ganin shekara ko dai 1999 zuwa 2003 ya kasance cikin wannan lokaci makarantun nan Katsina sun inganta sosai har mutane na san daga Sokoto akwai wanda ke kai yaransu Katsina su yi karatu saboda duk ya kasance duk waɗanda suke wannan aiki kuɗin da aka fitar wajen kasafin ilimi sun ga cewa lalle an bi shi an yi amfani da shi don wannan saboda in ba haka ba dole ɗanka zai je makarantar da ba ta kware ba kenan
haka
sannan kuma ke ga bai dace ba a ce yanzu mutum yana aiki ma'aikatar ilimi amma ɗan shi bai zuwa makarantar gwamnati
wannan abin ya nuna cewa akwai tangarɗa kenan ba ka yadda da tsarin ilimin ba shi yasa ba ka amince da shi ba
kwarai to lalle shi babban matakin da nake ganin gwamnati ya kamata ta dauka sannan kuma a duki abin da daraja saboda idan aka tunani waɗannan su ne za su ɗauki al'umma nan gaba ana magana likitocin da zaka je in baka da lafiya asibiti ka kwanta likita ji baka injiniyan da zai yi hanyar da zaka hau ko kuma gada wadda zaka hau baka son a yi injiniya ya gada wadda in ka bi rusga ku fada kai ga abu zai yi kyau ba
haka ne
to duk irin waɗannan ya kamata duk wanda yake Allah ya ba wannan mukami ne zama ko mai gabatar da ilimi ko gwamna ko wani abu ya sa wanga abu ga rayuwar shi cewa abu ne wanda ya yi ma al'umma kuma wanda har shekara da shekaru shine ake jira aiki
aka
yi umhana da shi
to dakta mun gode kwarai Allah ya saka da alheri a huta lafiya
amin na gode
to sai anjima
eh haka ne Daula maganan da suka yi da yayi akwai gaskiya a cikin shi kuma ni a gani na an yi ada saboda babana makarantar kyauta ya je kuma makaranta mai kyau kuma za a iya yi a yanzu saboda shekaru ba da nisa ba gwamnan Ahmadu Mu'azu yayi a Bauchi da har ya sa yaran shi a makarantar firamare
to kina ganin cewa in dai har su ƴan siyasan gwamnatocin su gwamnoni da su suka gyara makarantu suka kuma sa yaran su ciki kina ganin cewa zai kawai da gaske zai sa yara su tafi makaranta
kwarai da gaske saboda a lokacin abin ai ya shafe su
haka ne kam ni ma kam ta fuskantar a ƙara masu ma'aikata albashi sannan kuma a dinga biyan su akai-akai maganan yajin aiki a ba su kayan aiki sosai su kuma yaran su ma suna buƙatan kayan more rayuwa a makaranta kamar yanzu zaki ga makarantun nan Amurka zaki ga akwai su slide akwai abubuwan wasa to wannan ma kaɗai zai sa yaro ya tafi makaranta sosai to lokaci yayi halin shi jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Sa'ida Hamdun da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na
Amina Buhari Auna
ni Daula Salim daga nan nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu cikin shirin yau da gobe.
kai wuta tantance